إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka na masallacin asibitin tarayya Federal Medical Center dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam cikin littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin halqar mu ta yau za ta zama ta 20 kenan a yammacin juma'a 26 ga watan dhulhijja 26 ko aw halqa ta 21 ce sallallahu ba 20 ba okay to wancan sati muka ce 19 dan bakka nan ne
amma kawai shi da ake
da 20 aka sa na'am wannan ita ce halka ta 21 wannan yammaci na juma'a 26 ga watan dhulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda yake daidai da 14 ga watan 7 shekara ta 2023 idan ba a mance ba halkar da ta gabata mun karanta gabar da mawallafin wannan littafi na nurul yaqin yayi bayani kan yadda kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauki dawainiyar annabi da kuma kulawa da yayi tabawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da irin kauna da soyayya da yayi ta nunawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam babin da muka shiga babi ne da yake da bangarori guda hudu yace wafatu aminata wa kafalatu abdul muttalib wa wafatuhu wa kafalatu abi talib rasuwar mahaifiyar annabi amina wannan bayani ya gabata kansa makon da ya gabata wa kafalatu abdul muttalib da kuma yanda abdul muttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki nauyin dawainiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ma bayani a kansa makon da ya gabata yace wa wafatuhu wannan gabar akan ta zamu tashi a wannan halka din rasuwar abu abdul muttalib kakan annabi sallallahu alaihi wasallam sannan gabar da take biye masa wa kafalatu abi talib da kuma yanda abu talib bakkon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da daukar dawainiyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to inda zamu tashi inda yake cewa walakin lam yalbath abdul muttalib an tuwfiya ba'da 8 sanawat min umri rasuli sallallahu alaihi wa sallam sai dai abdul muttalib duk irin yanda ya ja annabi sallallahu alaihi wa sallam a jiki da irin kaunar da ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da kula da yayi ta ba wa annabi kulad da bai ba wa ƴaƴansa ba mawallafin ya ce mana duk da haka bai dau lokaci yana rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba face Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara 8 da haihuwa kai kenan annabi da ya dau lokaci mai tsayi yana karkashin kula na kakansa ba. To gabanin mu wuce wannan gaba, mun yi bayani cewa akwai buƙatar mu duba hikimar da ta sanya Allah maɗaukakin sarki ya hukuntawa annabinsa maraici tunda mahaifinsa ya rasu yana cikin mahaifiyarsa. Mahaifiyarsa ta zo ta rasu yana ɗan shekara 6, ga kakansa ya rasu yana ɗan shekara 8. To kaga wannan cikan maraici kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam, maraya ne. Shi yasa annabi ya taso yana maraya in ba a mance ba. Lokacin da muka yi karatu dangane da shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam, in za a iya tunawa waɗanda suka shigo ɗiban ababen shayarwa daga ƙauyen Banu Sa'ad, matan da suka shigo duka sun tsallake annabi ba su ɗauke shi ba. Me yasa? Saboda maraya ne. Suna ga maraya ba za su samu wani sakamako mai tsoka daga gurin mahaifiyarsa ba, tunda an san galibi mata ba sa sana'a. Wannan abu ne wanda yake sananne cikin mafi yawan al'umma. Maza su ne masu sana'a, su ne masu fita nema, mata kuma su kula da gida. To yanzu idan aka ɗauki maraya, ana ga ba za a samu sakamako wanda yake mai tsoka ba. To shi yasa sai aka tsallake annabi sallallahu alaihi wasallam, aka ɗebi ƴaƴan da iyayensu suke raye. To kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya taso yana maraya. To danne hikimomi ne suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya hukunta wa manzansa maraici? Malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da wasu daga cikin hikimomi da suka sa Allah maɗaukakin sarki ya hukunta wa manzansa rayuwa ta maraici ya taso yana maraya. Hikima ta farko da suka ambata ita ce, Allah maɗaukakin sarki ya yi nufin ya toshewa maƙiya musulunci duk wata kafa da za su iya sukar musulunci ta wannan kafar. To sai Allah maɗaukakin sarki ya yi ƙoƙarin toshe kafa, bai bar musu kafar da za su iya sukar musulunci ko kuma su soki da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suka ce daga cikin kafafe da Allah ya toshe, ɗauke iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi tun annabi yana ɗan ƙanƙani, mahaifinsa kamma tun kafin a haife shi. To wannan na daga cikin kafofi da Allah maɗaukakin sarki ya toshe waɗanda abokan gaban musulunci, maƙiya musulunci, waɗanda ba musulmi ba za su iya amfani ta waɗannan kafafen wajen sukar da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sukar musuluncin gaba ɗaya. Ta yaya? Kamar yaya? Kamar abun akwai bukata a fito da shi ya fito sosai. Yanzu da Allah ya bar iyayen annabi guda biyun nan duka a raye, dora da kakansa, ko kuma ya bar ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku masu muhimmanci a rayuwar annabi, mahaifinsa, mahaifiyarsa, kakansa, waɗannan mutane guda uku suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam. To da Allah ya bar su a raye duka uku, ko ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku, to da ba za a rasa cikin maƙiya musulunci wanda zai riya cewar ai da'awar da annabi yake yi, kiran mutane musulunci da yake ai iyayensa ne suke ziga shi, ko kuma ɗaya daga cikin iyayensa ne yake ziga shi, ko kakansa ne yake ziga shi, me zai sa su ziga shi? Dan awayi gari yana da mabiya, dan awayi gari ɗansu ya zama mai girma, mai ɗaukaka cikin al'umma, mai faɗa a ji cikin al'umma. Saboda duk abin da zai amfanar da ɗa, iyaye suna son sa. To da yanzu Allah maɗaukakin sarki ya bar iyayen annabi ko wasu daga ciki a raye, to da ba za a rasa waɗanda za su yi amfani da wannan damar wajen sukar da'awar annabi da ɓata ta ba. S
sai su ta zuwa gurin mutane suna cewa ai wannan abin da yaron nan yazo yake fadi iyayensa ne suke zuga shi iyayensa su suke sa shi su suke ingiza shi dan ya samu mabiya dan ya zama mai fada aji dan ya zama mai iko cikin mutane saboda haka kar ku saurare shi sai ai ta kauda mutane daga da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar iyayensa ana zargin cewa su suke ingiza shi su suke zuga shi su suke tura shi musamman ma in an yi dube zuwa ga kakansa cikin larabawan makka cikin quraishawa mutum ne wanda yake madaukakin mutum mutum ne mai fada aji mutum ne mai kwarjini mutum ne mai haiba Abdul Muttalib hasali ma ciyar da alhazai da shayar da su a zamaninsa a hannunsa yake su kuma kamar yadda kuka sani kamar yadda muka yi bayani a baya duk wanda ciyar da alhazai da shayar da su yake suke karkashin sa to wannan ana daukan shi madaukakin mutum shi yasa ciyar da alhazai da shayar da su a zamanin jahiliya gabanin zuwan musulunci ba a bada shi wa mutumin da yake makaskanci ba a bada shi wa mutumin da ake ganin sa lagalagane ana bayar da shi ne ga mutumin da yake mai girma mai daukaka kuma wanda ya kai ya kawo mabuwayi to kenan wannan na nuna daukakar kaka annabi sallallahu alaihi wasallam kasantuwar ciyar da alhazai da shayar da su na hannunsa to da Allah madaukakin sarki ya bar shi a raye annabi yazo aka fara masa wahayi yazo ya fara da'awa za a yi ta cewa ai daukakar da kakansa ke da ita yake so ya gaji kaka shi yasa yake wannan kira shi yasa yake kiran mutane saboda haka kar ku daga kai gare shi kar ku saurare shi sai a yi ta sukar da'awar annabi ta wannan fiska din to hikima ta Allah madaukakin sarki sai ya hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana kankani Allah ya dauki iyayensa mu dauki babban misali a wannan gaba hadisin Abu Sufyan Allah yarda da shi gabanin ya musulunta wanda Imam al-Bukhari ya fidda hadisin cikin sahihinsa Abu Sufyan yake bada labari mun sha karanta wannan hadisin a majalisin nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba sai dai gabar da zamu ambata ba mu ina gaba mu taba ambatanta ba sai dai shi hadisin mun sha ishara a kansa saboda abubuwan da ya kunsa in ba mance ba mun yi bayani cewa Abu Sufyan galibi idan za a fita kasuwanci mutan makka za su fita kasuwanci galibi shi yake jagorantar rundunar wannan fataken da za su tafi kasuwanci sautari da dama Abu Sufyan ne yake jagorantar su to bisa al'ada kamar yadda suka saba sun tafi kasuwanci karkashin jagorancin Abu Sufyan Allah ya dade shi lokacin bai musulunta ba bayan shekara ta 6 bayan hijira da suka isa garin Sham ko yankin Sham a yankin Sham in an ce Sham a wancan lokaci garuruwan Urdun wanda ake ce mata Jordan da Syria da Palestine waɗannan su ne ake cewa Sham a wancan lokaci in an ce Sham ana nufin Jordan Syria Palestine da Lebanon waɗannan ƙasashe guda hudu a wancan lokaci su ake cewa Sham to sun tafi yankin Sham kamar yadda suka saba in sun dau hajjarsu ta kasuwanci can suke tafiya da ita da suka isa suna Iliya Iliya shine Baitul Maqdis suna ce masa Iliya shi Abu Sufyan tare da tawagar da suke tare da shi yan kasuwa suna Baitul Maqdis daidai wannan lokaci wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta iske sarkin Sham wanda ake ce masa Hiraqal sarkin Sham wanda ake ce masa Hiraqal wasiƙar annabi sallallahu alaihi wasallam ta iske shi kuma sai ga annabi ya fito daga yankin Hijaz kuma ya ji labari cewa ƴan wannan yanki sun shigo yankinsa da zimmar kasuwanci sai ce aje a kira masa su da ya karanta wasiƙar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi yana kiran shi zuwa ga musulunci yana nuna cewa shi annabi to dan ya tabbatar cewa shi din annabi ne sai ce a kira masa mutanen da suka fito daga yankinsa su zo zai musu wasu tambayoyi to shine aka je aka kira su Abu Sufyan shi da tawagarsa wadda suka tafi yankin Sham kasuwanci da suka shigo fadar Hiraqal sarkin Sham kenan sai yace a cikin kuwaye yafi kusa da wannan matashi da yake riya cewa shi manzo ne sai Abu Sufyan yace nafi kowa kusa da shi sai yace to matso Abu Sufyan ya matso aka nemo tafinta tunda shi bai iya larabci ba su kuma basu iya yarensa ba sai aka nemo tafinta wanda in yayi magana tafintan zai mayarwa Abu Sufyan in Abu Sufyan yayi magana zai mayarwa shi hirakan din sarkin Rumawa sai ya ce wa sauran fataken da suke tare da Abu Sufyan in na tambaye shi yayi ƙarya ya faɗi ƙarya ba gaskiya ba ku ƙaryata shi suka ce to ba wani abu to yayi wa Abu Sufyan tambayoyi wanda suke masu tarin yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu karanta su ba za mu je ga tambayar da take da alaka da gabar da muke magana a kanta ita ce hikimar da ta sanya Allah madaukakin sarki ya dauke iyayen annabi da kakansa tun yana karami ma'ana hikimar da ta sa annabi ya taso maraya daga cikin tambayoyin da Hiraqal yayi wa Abu Sufyan yace fa hal kana min aba'ihi min malikin shin shi wannan wanda yake cewa shi annabi ne wato annabi kenan sallallahu alaihi wasallam shin a cikin iyayensa akwai wanda yake basarake akwai sarki cikin iyayensa tambayar da yawa Abu Sufyan ce Abu Sufyan sai ya ce a'a babu sarki cikin iyayensa to a ƙarshe bayan ya gama tambayoyi wa Abu Sufyan shi Hiraqal a ƙarshe sai ya yi ta'aliki ta'alikin da ya yi sai yake cewa daga cikin ta'alikin da yake cewa wasa'antuka hal kana min aba'ihi min malikin fa zakarta Allah daga cikin tambayoyin da na maka kai Abu Sufyan na tambaye ka cewa shin cikin iyayen annabi akwai wanda yake sarki ka ce a babu sarki cikin su to ni kuma abin da nake fahimta in ji sarkin Rumawa Hiraqal yace abin da nake fahimta fa law kana min aba'ihi min malikin qultu rajulun yatlubu mulka abihi da a ce a cikin iyayensa akwai basarake da sai in ce yanzu wannan da'awar annabtan da yake yana neman mulkin babansa ne an gane bayanin to yanzu tunda babu sarki cikin iyayensa to ba yadda ko za a yi ya fito yana neman girma da daukaka in ba aiko shi aka yi ba wannan yake nuna wa shi sarkin Rumawa cewa alama na nuna shi annabi da a ce cikin iyayensa akwai basarake sai a ce mulkin iyayensa yake nema to kun ga wannan amma Allah ya dauke iyayen ina ya ga Allah ya basu ina ya ga Allah subhanahu wataala ya basu kaga wannan yana daga cikin dalilai da suka sanya Allah madaukakin sarki ya hukuntawa manzansa rayuwa ta maraici saboda kar makiya musulunci su yi amfani da wannan damar wajen bata masa da'awarsa wajen sukar da'awarsa da kushe ta da nuna cewa ba daga gurin Allah bane a daukaka yake nema nan kuma iyayensa ne suke tsora shi akan turba wannan hikima ta farko kenan da ta sanya Allah madaukakin sarki ya hukuntawa manzansa rayuwa ta maraici tun gabanin ya girma ya kai munzalin da za a fara masa wahayi a aiko shi Allah ya dauke iyayensa suka koma gare shi hikima ta farko kenan da malamai suka ambata da ta sanya Allah madaukakin sarki ya hukunta manzansa rayuwa ta maraici hikima ta biyu da ta sanya Allah madaukakin sarki ya hukunta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar maraici dan Allah yayi lallashi ga marayun duniya gaba daya dan Allah subhanahu wataala ya lallashi ga marayun duniya gaba daya a duk inda suke a kuma kowane zamani saboda wannan in an ce maraya ne to ai ba kansa farau ba akwai wanda ya fi shi alkhairi shi ma ya taso maraya to kaga wannan zai sa a samu nutsuwa wanda suke kula da marayan za su samu nutsuwa shi ma maraya zai samu nutsuwa in ya ji cewa ai annabi ma dama maraya ne sai ya ji a to ai maraicin ashe ba wai abinan ba ce to wannan sai ya zama rarrashi Allah madaukakin sarki yake yi wa marayu kan cewa in sun samu kansu cikin rayuwa ta maraici sun rasa iyayensu to ai wanda ya fi su alkhairi gurin Allah subhanahu wataala ya fi su matsayi shi ma ya yi wannan rayuwar tun kafin su zo su samu kansu cikin wannan rayuwa ɗin saboda su fahimci cewa yadda Allah madaukakin sarki ya hukunta su zama marayu ba wai ukuba bace gare su, inda ukuba ce da Allah ba zai yi wa manzonsa ba. Yanzu tunda Allah madaukakin sarki ya hukunta wa manzonsa wannan rayuwa ta maraici, wannan na nuna kenan ba wai ukuba bace ga kananun yaran da Allah madaukakin sarki ya dauki iyayensu tun gabanin su girma. Sannan kuma har ila yau dan marayu, wannan za ta zama hikima ta uku kenan, dan marayu su fahimci cewa rayuwar maraici ba ta hana maraya ya cimma burinsa, ba ta hana maraya ya hau wani matsayi madaukaki, ba ta hana maraya ya zama jagora cikin al'umma, ba ta hana maraya ya zama mai ilimi, mai karantarwa, mai dora mutane kan turbar da za ta amfane su duniyarsu da lahirarsu. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa cikin maraici, amma bai hana wannan rayuwa ta maraicin, bata hana Annabi ya hau matsayin da Allah ya hukunta masa zai hau ba. Kenan maraya ya ji a ransa cewa matsayin da Allah madaukakin sarki ya hukunta masa, ko makawa ko shakka babu, ba makawa sai ya kai ga wannan matsayin, kar ya samu karaya cikin zuciyarsa. Ya rasa mahaifinsa da mahaifiyarsa, kar hakan ya haifar masa da kar hakan su haifar masa da karaya a cikin zuciyarsa. Ga Annabi ya taso yana shugaban al'ummar duniya gaba daya, ba ma al'ummarsa kawai ba. Yace ana sayyidu waladi adam wala fakhar, ni ne shugaban ƴaƴan Annabi Adam gaba daya, ban faɗa haka dan alfahari ba. Gashi kuma ya taso yana maraya, kai kenan mutumin yaran da ya taso yana maraya ba zai hana shi ya zama jagora cikin al'umma, ba zai hana shi ya kai matsayin da Allah madaukakin sarki ya hukunta masa zai kai ba. Tun daga Annabi shi ma a marayan ya taso, amma tare da haka ya taka matsayin da babu mahalukin da ya isa ya taka a duniya gaba daya, daukakar da Allah madaukakin sarki ya bashi na maqam al-mahmud, na ceto mai girma, ceton da zai je ya nema gurin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin kiyama, ba wanda ya isa ya nema sai shi, ceto wanda yake mafi girma. Sannan tutar da zai rike ranar tashin alkiyama, kowa zai zo ya tsaya karkashin tutan, har Annabi Adam da sauran annabawa. Ka kenan ya kai matsayin da duk cikin mutan duniya ba wanda Allah bashi wannan matsayin sai shi, tare da haka kuma ya taso yana maraya. Ka kenan maraici baya nuna cewar wanda yake maraya ba zai zama wani abu ba cikin al'umma, wanda yake maraya ba zai zama ido cikin al'umma ba, wanda yake maraya ba zai amfanar da al'umma ba. Wannan ba haka bane, saboda muna da babban misali a rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Hikima ta hudu wacce za ta zama ita ce ta karshe daga cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya hukunta wa manzansa rayuwa ta maraici, ya taso yana maraya dan Allah subhanahu wataala ya nuna wa sauran marayu na duniya cewar maraici ba na ƙasa bace, ba kashe bane, dan da maraici na ƙasa ce Allah ba zai hukunta ta wa manzansa ba, da maraici kashe ne da Allah madaukakin sarki ba zai hukunta wannan rayuwa ga manzansa ba. To tunda Allah madaukakin sarki ya hukunta rayuwar maraici ga manzansa, wannan na nuna cewa wannan rayuwa ba kashe bace, sannan kuma ba kaskanci bane, shi ma dai duk da yana da alaka da rarrashi da Allah madaukakin sarki yake yi wa duk wani maraya da ya hukunta masa rayuwa ta maraici a duniya. To wannan kadan daga cikin hikimomi da malamai suka ambata dangane da maraicin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Idan ana so a fadada karatu a wannan gabar musamman daliban ilimi, za a iya duba littafin fiqhus sira. Fiqhus sira ya kawo wani sashe daga ciki, sannan akwai littafin as-siratun nabawiyyah sahiha fi dawil masadir al-asliya na mahdi rizqullah ahmad, shi ma ya ambaci wasu daga cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya hukunta wa manzansa rayuwa ta maraici. To anan gurin mawallafin wannan littafi na nurul yaqin ya bayyana mana Allah ya dauki rayuwar kakan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam alhali annabi yana dan shekara 8 da haihuwa sai ya ce fa kafalahu shaqiqu abihi abu talib sai wanda ya ci gaba da daukar nauyin annabi sallallahu alaihi wa sallam shine shaqiqin baban annabi shine abu talib shaqiqin baban annabi in an ce shaqiqin baban annabi wanda suke uwa daya uba daya da mahaifin annabi kenan abu talib da shi da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi uwa daya uba daya suke kaga ya zama shaqiqin baban annabi sallallahu alaihi wasallam to shi abu talib ya ci gaba da daukar dawainiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sakamakon wasiya da kakan annabi yake kakan annabi shine baban abu talib to lokacin da yazo rasuwa saboda yanda yake kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam da soyayyar da yake yi wa annabi da yanda yake jan annabi sallallahu alaihi wa sallam a jiki da kuma kulawa ta musamman da yake ba annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya duba cikin ƴaƴansa waye yafi kusa da mahaifin annabi sai ya ga Abu Talib shine yafi kusa da mahaifin annabi to sai masa wasiya akan ya ci gaba da kula da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana nuna masa cewa wannan yaro da kake gani na danka shi amana a hannunka inji Abu Talib inji Abdul Muttalib yake gaya wa ɗansa Abu Talib to shi Abu Talib ya bambanta da Abdul Muttalib ta fiskar abun hannu shi Abdul Muttalib yana da dan wadata da dai gurgur to amma shi yasa Abdul Muttalib shi yake ciyar da alhazai da shahidar kaga inda talaka ne ai ba zai iya ba in za a tuna a baya mun yi bayani cewa lokacin da Abdul Muttalib ya rasu kakan annabi kenan ba shi yake ciyar da alhazai da shahidar su ba ciyar da alhazai da shahidar su sai koma hannun Abu Talib an tuna wannan bayani ko kuma ta yiwu amince saboda yayi nisa da yawa wata hudu ko biyar ko mun yi wannan karatun a baya ciyar da alhazai da shahidar su sai suka koma hannun Abu Talib to amma kuma Abu Talib ba shi da abun hannu talaka ne abinda zai ci a gidansa na yau da gobe sai ya nima zai wahala a ce ka je stansa ka samu abincin da zai ci na sati guda ko wata guda to da ciyar da alhazai da shahidar su da suka da hannunsa shi kuma ba shi da abun hannu shekarar farko sai nemi bashi gurin wa antina gurin Abbas ko dan uwansa Abbas shi ma ai dan Abdul Muttalib ne ko shekarar farko sai nemi bashi na dukiya da zai ciyar da alhazai a gurin dan uwansa Al-Abbas Abbas ya dauki dukiya mai tarin yawa ya bashi ya ciyar da alhazai ya shahid da su aka kammala cikin nasara to wai Bahaushe yana cewa shekara kwana ba a farga ba sai shekara gashi ta sake zagayo bashin da ya dauka na bara bai biya ba ga kuma bana na fuskantar sa ciyar da alhazai da shahid da su na bana na fuskantar sa to anan sai ya sake shiga tsaka mai wuya bara ba bashi yayi ciyar da alhazan nan ga bana ta zo bashin bara ma bai biya ba to ina ya ga ciyar da alhazai na bana to bai daddara ba dai ya sake zuwa gurin Al-Abbas kan ya ƙara ara masa dukiyar da zai yi hidima wa alhazai na wannan shekarar sai Abbas ya ce ha'a yanzu na dinga baka bashin dukiya ta kana ciyar da alhazai bara na baka baka biya ba bana kuma kazo kana sake nema alhali baka biya na bara ya ce to zan baka na bana amma za mu yi sharaɗin da za mu yi shi ne zan baka bashin bana kaga shekara biyu kenan da bashin bara da na bana yanzu suna kanka in Allah ya kai mu baɗi in ka iya ka biya ni bashin shekara biyun nan da ka karɓa na bara da na bana shikenan sai ka ci gaba da ciyar da alhazai da shayar da su in kuma ka gagara baɗi sai mu yi girgire girgiren da za mu yi shine a sakamakon bashin da nake minka sai ka fansar mun da ciyar da alhazai da shayar da su sai a wayi gari ka kai furi ba bashin ba bashi na akan ka kuma kaga da alama nuna kai ba za ka iya ba yace ya yarda ya karbi bashi ya ciyar da alhazai cikin nasara ya shayar da su dan shi Balarabe ba abin da yake jini akan a ce ga bako ya zo ya ji kunya wani lokaci har yakan yi tunani ko ya kama dan sa yanka ne a dafa bakon nan abinci ya fita a kunya idan bako ya zo gida ba ko kwayan hatsi da za a dafa wa bako daga shi sai matarsa sai ƴaƴansa to tunanin da yake zuwa a kwakwalwan Balarabe yanzu ni ya zan yi na fita a kunyan bakon nan suna ga abun kunya ne bako ya zo ba a masa hidima ba musulunci kuma da yazo sai ya karfafi wannan gaba man kana min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu duk wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama to ya girmama bakonsa to shine Abu Talib yayi ta murna ya fita kunya to yanzu fa da sauran rina aka ba shekara ta uku da ta sake zagayowa bai samu ya biya bashin shekara ta farko da ta biyu ba kikenan kawai sai aka zartar da sharadin da aka yi sai aka wayi gari bashin da ya karba na shekaru biyu bayan da su ya fansar da ciyar da alhazai da shayar da su wa al-Abbas sai Abbas ya ci gaba da ciyar da alhazai da shayar da su to dalilin da yasa muka dan koma baya kadan saboda ishara kan cewar ishara kan cewar Abu Talib gashi nan dai annabi ya shiga karkashin kulawarsa amma ba shi da abun hannu to shine bayanin da shi mawallafin littafin nan yake yi a nan yace fa kafalahu shaqiqu abihi Abu Talib sai dan uwan mahaifin annabi kenan Abu Talib ya ci gaba da daukar dawainiyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan uwansa wanda suke uwa daya uba daya fa kana lahu rahiman Abu Talib sai kasance ga annabi mai tsananin tausayi ka kenan dai har yanzu dai annabi bai zama abin tausayi ba tunda kakansa na kula da shi kakansa ko kuda baya da haukan annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi kakansa ya tafi babbansa kuma ya rungume shi kamar yadda kakansa ya rungume shi sai ya zamanto mutum mai tsananin tausayi wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa alaihi ghayuran kuma mutum ne mai kishi kan annabi baya yadda a tozarta annabi baya yadda a tatsar da annabi kai ba ma a waje ba a cikin gida ƴaƴansa baya yadda su yi wa annabi kallon biyu taro uku su yi baya yadda sai dai ya ce wa kana Abu Talibin muqillan min al-mali sai dai Abu Talib shi ya kasance mai karancin dukiya ne muqillan min al-mali mutum ne mai karancin dukiya ya ce fabarakallahu lahu fi kalili duk da mai karancin dukiya ne sai Allah ya sanya masa albarka cikin dukiyar tasa yar kadan din kasantuwar annabi karkashin kulawarsa ai shi wato tarihi yana ƙara waiwayawa ba in yana gaba yana waiwayawa in kun tuna Halimatu Sa'adiyya lokacin da ta zo ta ɗauki annabi ya yanayinta yake ai wannan ba mu daɗe da wannan karatun ba ko lokacin da ta zo ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta samun damar shayar da ɗanta saboda babu wadataccen abinci a jikinta wanda zai samun mata da nonon da za ta ba ɗanta sai zamanto nononta ya kafe tana da ɗajin jiri sai dai ta tsotsan fata babu nono sannan kuma babu wani abu da za su bashi wani madara da za su bashi babu sai ta addaba su da kuka ai mun yi wannan karatun bai daɗe ba sannan raƙumarta a ƙwanjama take a bushe ba abin da za a samu daga gare ta tunda galibin abincinsu nonon raƙumi ne sannan jakarta da ta hau ta zo da ita garin Makka kamar za ta kamar ba za ta ba kamar za ta kasa a hanya sai an yi nisa sai a tsaya a jira ta in ta iso sai a ci gaba da tafiya wannan yasa suka riga ta shiga Makka sannan suna cikin matsanancin yanayi ga yunwa da take addaba su dan su inda ne ba barin su su yi ku bacci saboda bala'in kuka da yake saboda yunwa da take addaba su amma tana dauko annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ya sanya mata albarka a cikin gidanta raqumatta ta cika da nono jakanta ta zama mai kuzari dabbobinta in an fita da su sai su je su dawo kulkul sai aka wayi gari ita da take Allah sarki abin tausayi yanzu har tana da daman ta taimaka ma wani kasantuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a gidanta sai Allah ya sanya albarka cikin gidan to haka zalika wannan babba na annabi Abu Talib mutun ne mara shi kuma gashi da tarin iyalai to amma kasantuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a gidansa sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka cikin dan abin da Allah ya azurta shi da shi wanda bai taka kara ya kariya ba yana da ɗan raƙumar da basu fi a ƙidaya su da hannu ba kun san balarabe a wancan zamani zamanin annabi kamar larura ne zama yana da raƙumi a gidansa me yasa raƙumin da tagunsa suke samun abinci tunda ai nono shine abincinsu nonon raƙumin to sai zama tilas ne ko na balarabe a ce yana da raƙumi a gidansa wanda ba shi da raƙumi kan ana ga shi kan ya shige su to ɗan raƙumansa da basu taka kara sun karya ba wanda ta gare su ake samar da abincin da yake ba iyalansa galibi ana fita da su wani guri da ake kiransa urana kusa da garin makka a je a yi kiyon su sai a dawo da su a tatsi nonon su a sha amma fa ba koshi ake ba saboda ba wani kiyo suke samu sosai ba sannan kuma ba wasu raƙuma bane masu yawa ɗan takaitattu ne kididdigaggu iyalansa kuma suna da yawa to sai dai wannan ya taba shikenan an dai kori yunwa ko ba a koshi ba dai an kori yunwa to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga karkashin iko da kulawan Abu Talib sai zama za a zo da nono wanda bai fi mutum ɗaya ya shanye ba mun san akwai kwanan da ake ce masa sha kaɗai ka ko shine rabin kwano ko babban kwano akwai rabin kwano shine Bahaushe yake ce masa sha kaɗai ka yanzu wannan sha kaɗai kan aka cika maka shi da nono ai za ka iya shanye to akan zo da nono cikin wannan sha kaɗai ka iyalan Abu Talib sun haura goma wannan nono sha kaɗai kan shi kowa zai sha ya kwanta ya bacci to a da sai dai kawai wannan ya kurɓa wannan ya kurɓa an dai ɗan kori yunwa amma za a kwana ciki yana ƙugin yunwa to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ƙarƙashin kulawar Abu Talib idan aka zo da wannan sha kaɗai kan sai a danka wa annabi idan ya sha ya ƙoshi sai a danka ma wannan cikin ƴaƴan Abu Talib shi ma ya sha ya ƙoshi a danka ma wannan ya sha ya ƙoshi a danka ma wannan duka sai sun sha sun ƙoshi kuma bai ƙare ba sha kaɗai ka ai mun san sha kaɗai ka rabin kwano ƴaƴansa sun haura goma duk sai sun sha sun ƙoshi bai ƙare ba wanda inda ba haka ba mutum ɗaya zai iya shanyewa bai ƙoshi ba to tunda Abu Talib ya fahimci haka in lokacin cin abinci ya yi annabi baya nan sai ya ce ku yi haƙuri har sai annabi ya dawo ba zan ba ku abinci ba sai ya dawo in lokacin cin abincin dare ne annabi baya nan sai ya ce ku yi haƙuri ba zan ba ku abinci ba sai annabi ya dawo saboda albarkar da ya gani da ke tattare da annabi sallallahu alaihi wa sallam in annabi ya zo aka ci abincin tare da shi kowa zai ƙoshi amma in annabi bai zo ba mutum ɗaya ma sai ya ci ya cinye bai ƙoshi ba ballantana saura to da ya fahimci haka sai zama duk jinkirin da annabi zai bai zo ba zai ta ba su haƙuri ku haƙura har sai ya zo ba a cin abinci na rana ko na dare a gidansa har sai annabi yana sai ya ce kama antum hatta ya atiyabni kowa ya zauna a inda yake ya yi haƙuri har sai ɗana ya zo annabi ke idan annabi ya zo sai a danka masa ya sha ya ƙoshi sai ya danka ma wannan shi ma in ya sha sai ya ƙoshi sai ya danka wannan dukkansu sai sun sha sun ƙoshi bai ƙare ba to in ma abinci ne ba wanda za a sha ba abinci ne wanda za a ci shi ma baya ba su har sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo idan yazo sai a ci abincin tare da shi, kowa zai ci ya koshi kuma abincin yayi saura. Amma in annabi bai zo ba, ba da shi aka ci ba, zaka ga suna hannu baka hannu ƙwarya, sun ci duk sun cinye ba su koshi ba. To kaga a cikin kadan din da Allah madaukakin sarki ya azurta Abu Talib da shi, sai Allah ya sanya albarka ciki. Shi yasa a nan gurin yake cewa fa barakallahu lahu fi qalil, sai Allah madaukakin sarki ya sanya masa albarka cikin dan abin da ya azurta shi da shi wanda bai taka kara ya karya ba. To shine sautari da dama Abu Talib yake cewa annabi innaka la mubarakun, lallai kai mutum ne mai albarka yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi mithal al-qana'ati والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة. فأنا أقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شيء ينا كركشون كلا نأبو طالب أقوي أبو بوم بيجا مثالي دنغني دا النبي صلى الله عليه وسلم شين يتي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالة عمه مثال القناة. من زن الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء أمدة لك تندى mahai babbansa ya ci gaba da daukan tawainiyarsa, abun buga misali ne wajen mika wuya da sallamawa hukuncin da Allah madaukakin sarki ya masa. Wato in kana neman wanda zaka buga misali da shi, ka samu annabi shikenan wajen sallamawa hukuncin Allah da kaddara Allah da yayi wa bawa. Annabi abun buga misali. Sannan kuma wal bu'di an safasif allati yashtaghalu biha al-atfal adatan, sanna annabi abun buga misali ne dangane da nisantar shiriri ta irin na yara. Duk wanda ya taso yana yaro, dole zaka tarar yayi shiriri ta yaro, zai iya fito maka tsirara hankalinsa a kwance bai damu ba. Annabi bai yi wannan ba sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abu da zaka tarar na wauta na yarinta, na shiriri ta na yarinta, zaka tarar annabi duk bai yi wannan ba, ya nisanci irin wannan a zaman da yayi karkashin kulawan babbansa Abu Talib, Allah ya tada shi. Akwai wata kissa da Ibn Hisham ya kawo cikin sirarsa, kissa da aka samu ta daga Ibn Ishaq. Ibn Ishaq mun san yana cikin manyan shugabannin sirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kissar Ibn Hisham ya kawo ta cikin sirarsa cewa wata rana ana gina ɗakin Ka'aba lokacin annabi yana matashi. Za mu zo mu karanta nan gaba, shekara annabi yana shekara nawa mutan Makka suka sake gina ɗakin Ka'aba? Ana gina ɗakin Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam yana matashi. To sai aka sa matasa su je kewayen Makka, tunda Makka kewaye take da duwatsu, su ɗebo duwatsu masu ƙarfi waɗanda za su kawo a gina Ka'aba da su. To matasa suna zuwa suna ɗebo duwatsu suna kawo, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin matasan da suke ɗebo duwatsu suke kawowa ana ginin ɗakin Ka'aba. Suna tare da shi da Al-Abbas babbansa, dan shekarun da Abbas ya bashi ba yawa. Malaman tarihi suna cewa bai wuce shekara biyu Abbas ya ba annabi ba, kai kenan kaman tasowarsu zai zama kusan daya. To sun tafi ɗebo wannan duwatsu, galibi matasan in sun je tunda mayafi suke sawa su rufe jikinsu, sai su cire wannan mayafin. Kaga in sun cire mayafin tsiraicinsu zai bayyana. To tunda zamani ne na jahiliya su bai dame su ba, tunda mace ma za ta zo ta yi dawafi tsirara ina ya ga namiji, ai mun san suna zuwa su yi dawafi tsirara. Ko lokacin da aka gina Ka'aba, aka kammala gina Ka'aba, sai aka ce ba a yadda wani ya zo ya yi dawafi da suturarsa ta jikinsa ba. Me yasa? Ba a sanya ya samu suturar ba, ta hanyar halal ya samu suturar ko ta hanyar haram? Ka'aba kuma na da girma, ya girman Ka'aba ya wuce a zo a yi dawafi jikin Ka'aba da suturar haram. To ya za su yi su gane suturarka ta halal ce ko ta haram? Ba za su iya ganewa ba sai suka sa sharar. duk wanda yake so yayi tawafi da sitira a jikinsa to yazo ya karga haya sai suka sa kuma hayan ya zama mai bala'in tsada kudin hayar da shi suke hidima a dakin Ka'aba in kana so kai tawafi to ka zo ka karga hayan sitirar da zaka yi tawafi da ita jikin dakin Ka'aba ita kuma sitirar ta halal ce da kudin halal aka saye ta in baka da kudin da zaka karbi hayar wannan sitirar zaka hakura da dawafin a'a ba zaka hakura ba suka ce to sai dai kai dawafin tsirara kaga su kenan tsiraici a zamanin su ba wani abun kashe bane ba abun kyama bane har mace ma za ta iya tsiraici tana cewa al-yawma yabdu ba kulluhu aw ba'du tana cewa yau al'aurar ta gaba ɗaya zai bayyana ko sashi tace sai ta ce fa ma bada fa la uhillu duk abin da ya bayyana na al'aura na ban halatta ma wani ya gani ba za ta yi dawafin tsirara tana shelanta cewar yau tsiraicin ta zai bayyana gaba ɗaya ko kuma sashi to amma fa duk abin da ya bayyana in sashin ne ya bayyana in ma gaba ɗaya ne ya bayyana ba ta halatta wa kowa ya gani ba to wannan yana nuna mana yanda su tsiraici a gurin larabawa ba komai bane to sai zama matasan da suke ɗebo duwatsu daga kan gaba ko kan iyakan garin Makka su shigo da duwatsun wajen ɗakin Ka'aba inda ake gina ɗakin Ka'aba duwatsun sukan ci musu kai in a kafada suka dora zai iya ci musu kafada tunda bakaken duwatsu ne masu tauri masu ƙarfi to sai suke dabara mayafai ne suke yafa su lullube jikinsu sai su cire mayafan sai su yi gammo mun san gammo gammo ana nada shi in za a dau abu mai nauyi a sa a ka sai a dora abu mai nauyi akan gammon to sai su cire mayafansu sai su yi gammo da mayafan sai su dora a kafadunsu sai su ɗebo wannan duwatsu da ake gina ɗakin Ka'aba akan kafadar alhali kuma jikinsu tsirara wannan su ba komai ba ne to annabi tunda yana cikinsu society ne dole zai iya tasirantuwa da su da ya zo ya ɗauki dutsensa sai ya dora a kafada dutsen kuma yana ci masa kafada babbansa Abbas shi kuma da ya zo sai ya cire mayafinsa sai ya yi gammo da shi a kafadarsa ya yi gammo da mayafinsa a kafadarsa sai ya ɗauki dutsen ya dora annabi kuma ya ɗauki dutsen haka ya dora kaga wannan zai fito mana da yadda annabi yake nisantar shiririta da wauta na jahiliya da kuma na ƙananun yara sai babbansa ya ce ha'a Muhammadu ya haka ta za a yi ka cutar da kanka ga ka da mayafi cire mayafin mana kai kai gammo kawai ka dora dutsen ka mana ka hutashe da kanka yanzu kafin ka isa Allah kadai ya san yanayin da kafadanka zai samu kansa a ciki na radadi da zafi tunda ka dora dutse ba tare da wani abu da ka saba sai annabi ya ji shawari sai ya cire mayafinsa sai ya dora a kafadarsa irin nasu ya dauko dutse zai dora sai ya ji an tafke shi amma ba mai zafi ba sai aka ce masa maida mayafinka sai annabi ya maza ya maida mayafinsa sai ya dauki dutsen a haka aka tafi Abbas yana ta cewa ha'a ya ka saki mayar da mayafinka sai ya ce a'a mu je a haka da haka aka yi kai duwatsun aka yi ginin har aka kare ka kenan annabi koda ya an ja shi ya kusa yayi irin na sauran jahiliya sai a ankarar da shi saboda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shine anan gurin yace mana wal bu'di anis safa sifil lati yashtaghalu biha al atfal adatan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam abun buga misali ne dangane da wauta irin na yarinta da yara ke shagaltuwa da su da shiriri ta irin na yarinta annabi baya tsiraici sannan kuma duk wani abu da zaka ga kananun yara sun siffanta da su annabi baya siffanta da shi karamin yaro zaka ga hancinsa dama-dama da majina annabi ba zaka ga haka ba karamin yaro zaka ga shi fari sal kama an tono shi daga cikin toka musamman a irin lokacin hunturun nan musamman in ya zama yana da uwa wacce take kazama tunda ai ita za ta gyara shi shi bai san ya je gyara kansa ba annabi ba gyara shi ake ba amma an ka ganshi kaman yanzu aka masa wanka aka mulke shi da mai yanda zaka ga hancin yara da majina shi babu yanda zaka ga yara tumbir ba sutura shi duk zaka ganshi da suturarsa kaman babba in ka ganshi to shine a nan gurin yace kama rawar dalika ummu aymana hadinatuhu kamar yadda mere nan annabi ta rawaito haka ummu aymana wacce ake ce mata ummu ayman mere nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ta rawaito fa kana idza aqbala waqtul akli annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in lokacin cin abinci ya zo جاء الأولاد يختطفون سيكنانين يا رسول سنة حدما سنة حنوبك حنوب وريا كما أبنتن ذي تاشي سنة حدما سنة حنوبك حنوب وريا وهو قانون النبي كما من يرداني دعون دع الله أذر تاشي زي زوية زونا تكين يا را سنة حندما سنة حدما سنة حنوبك حنوب وريا شكما النبي أهنك لزي سا حنوسة تكين قانون أبنتن ya dauko in ya sa a bakin sa sai ya bada wasu ɗan sakanni zuwa minti ya gama taunawa ya hade su kuma Allah Allah suke kafin ma ya tauna na bakin sa ya sake dauko wani ya kai kafin ya tauna ya sake dauko wani ya kai amma annabi ba haka bane in kaga annabi da ɗan uwansa yara suna cin abinci kai ka ce tsoron su yake amma ba tsoro bane nitsuwa ce irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya masa tsari na musamman da ya bambanta da sauran yara ɗan uwansa yace wa huwa qani'un bima sayassiruhu Allahu lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai yarda da abin da Allah madaukakin sarki zai yassare masa ma'ana shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance mutum mai hadama ba bai kasance mutum mai handama ba ummu ayman mun yi bayanin ta satin can ko muka ce ita ce baiwar annabi ko da ya gada gurin mahaifinsa to ummu ayman take bada labari cewar idan gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam zai je samu kofi ɗaya na ruwan zamzam in ya sha sai wuni bai ci maka komai ba kuma tace ita tunda take da annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mahaifiyar annabi ta rasu annabi yana ɗan shekara 6 har annabi ya girma yayi aure gashi dai ita ce ta rene shi ita ummu ayman tace bata taba ji ko so ɗaya annabi yayi kukan yunwa ba ai ka san karamin yaro dole zai kukan yunwa daga fitowar rana zuwa azhar kafin a kammala abinci zaka ji yana ta yunwa yake ji yunwa yake ji bayan an ci abincin rana kafin a ci abincin dare zaka ji yana ta yunwa yake ji wannan dabi'a ce da al'ada da Allah ya halicci kananun yara akai da da yanzu tace ita bata taba ji ba zata ji yara da yawa suna kukan yunwa wa iyayensu tace amma annabi bata taba ji yayi kukan yunwa ba bai taba yi mata ba kuma bai taba yi ma wani ba zai je samu ruwan zamzam kofi ɗaya ya sha shikenan idan an kammala abinci aka ce Muhammadu zo ga abinci sai ya ce ni na koshi in an kammala abincin rana in an kammala na dare aka ce Muhammadu zo ga abinci sai ya ce ni na koshi ba zai sake cin komai ba sai kuma gobe shi sake shan ruwan zamzam tace idan ka ga annabi kayansa tsaf-tsaf amma yara za ka ga sun fito kayansu kaman wanda aka tono su a cikin jar ƙasa sun je sun yi wasa yara iyayensu za su musu wanka da safe su fito tsaf-tsaf da sutura su amma da yamma sai kaga ba su da dadin gani tare da cewa da annabi za su je su yi wasan amma za ka ga kayansu tsaf-tsaf kamar yanzu nan aka wanke kayan aka sa masa a jikinsa sannan za ka gan shi kamar yanzu aka mulke shi da mai aka masa wanka su kuma za ka ga fuskarsu kamar toka kayansu kamar jar ƙasa ba dadin gani sabanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan duka baraka ce take bada labari ummu ayman ce take bada labari wacce ta rene annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai littafin uyunul athar ya kawo cikin littafin sa to wannan shine takaitaccen bayani dangane da sha'a kula da annabi da babban sa yayi wato Abu Talib ya kula da annabi tun yana dan shekara 8 har zuwa lokacin da Allah ya dauki rayuwar shi babban annabi din lokacin da Allah ya dauki rayuwar babban annabi yana dan shekara 50 a duniya annabi yana dan shekara 50 kenan shekaru nawa babban annabi ya dauka yana kula da annabi 42 har annabi ya girma yayi aure amma bai daina kula da annabi har annabi ya haifi ƴaƴansa bai daina kula da annabi ba, har annabi ya fara zama dattijo tunda dan shekara 50 ai ya fara zama dattijo, amma duk da haka bai daina kula da annabi ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Shi yasa bayan rasuwansa, bayan rasuwan wannan babba na annabi Abu Talib, babbansa Al-Abbas, babban annabi Al-Abbas, duk babbanin annabi Abu Talib babban annabi ne, Al-Abbas shi ma babban annabi. To bayan rasuwan Abu Talib, wanda ya bada kula wacce take ta musamman ga annabi, sai babbansa Al-Abbas ya zo ya samu annabi, ya ce wani irin sakayya kai wa babbanka na irin ɗawainiya da hidima da kula da yayi da kai. Sai ya ce ƙwarai na saka masa, inda annabi ba a masa abu sai ya rama, amma na alkhairi, na sharri baya rama, baya mai da sharri da sharri, amma yana mai da alheri da alheri. In dai kai wa annabi alheri, to zai rama wannan alherin da ka masa. In yanzu ba shi da dama, zai jira in dama ta zo ya rama. Shi yasa ya ce man sana'a lakum ma'rufan fakafi'u, duk wanda ya muku kyakkyawa ku masa mukafa'a, ku rama kuma ku masa kyakkyawa. Fa in lam tajidu ma tukafi'u, in ba ku samu abin da za ku rama masa kyakkyawan da ya muku ba, alherin da ya muku ba, fad'u lahu, ku ta masa addu'a, ku ta masa addu'a, hatta turau annakum kad kafa'tum, har sai kun samu nutsuwa cewa ku kun masa mukafa'a, har sai kun samu nutsuwa cikin zukatanku cewa ku kun masa mukafa'a, me ma'anar mukafa'a, kun rama masa alherin da ya muku. Sai annabi ya ce eh ya rama babbansa, wani irin ramu koyo wa babbansa? Yace da ya kasance can cikin kasan wuta, wutan dakkan mushrikai da munafikai, innal munafiqina fid darkil asfali, suna can kasan wuta da mushrikai da munafikai. Yace sai na nema masa ceto gurin Allah madaukakin sarki, aka dago shi sama, kenan an sassauta masa azabarsa, kaga kenan ya rama babbansa alherin da babban nasa yi masa. Da yana tare da gimagimin mushrikai, yana tare da kattikattun munafukai irin su Abdullah bin Ubay bin Salul, yana cikin jigajigan munafukai, yana tare da su Abu Jahal, yana tare da su Abu Lahab, yana tare da su Umayyah bin Khalaf. Sai annabi ya nema masa ceto, aka yo sama da shi, sai ya zamanto an sassauta masa azaba. Kaga annabi kenan hidimar da wannan babba nasa ya masa, ya rama masa a ranar tashin kiyama, kuma lokacin da yafi bukatar. To wannan shine ya kawo mu ƙarshen bayani dangane da wannan babi da mawallafin wannan littafi ya kulla, da ya kunshi bayani kan rasuwar mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma yanda kakan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar annabi da rasuwar kakan annabi din, da kuma yanda babban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar annabi. Babi na gaba da za mu je, ina ga lokaci ba zai ba mu dama ba, ko za mu iya minti, muna da minti uku. To bari mu dan yi kaman introduction na babin da za mu shiga, idan kuma muka zo sati mai zuwa sai mu shiga babi din gadangadan ka'in da na'in. Babin da za mu shiga shine as-safaru ila sham, as-safaru ila sham, tafiyar annabi da yayi zuwa sham tare da babbansa, tare da babbansa Abu Talib. A wannan babi ne wanda yake da matukar muhimmanci sosai, saboda a cikinsa ishara za ta zo dangane da shaida kan cewa annabi tare da cewa bai kai ma a fara masa wahayin ba, tunda lokacin da babbansa yayi tafiya da shi zuwa sham din, kamar yadda za mu zo mu karanta, bai wuce ɗan shekara 12 da haihuwa ba. To kaga kuma an fara masa wahayi yana ɗan shekara 40 ne, shi ma karan kansa bai san cewa shi manzo ba ne a lokacin, bai san cewa shi annabi ba ne, amma tare da haka wannan tafiya da aka yi zuwa sham din ya bayyana, alamomi suka bayyana cewa shi manzo ne. Ina ga za mu jinkirta bayani a wannan babin, sai Allah ya kai mu mako na gaba, abubuwan da muka karanta wanda suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh watan kana lafiya dan Allah malam ina so ka mana karin haske game da sirran takaratu a sallah saboda mafi yawancin wasu suna daukar sirran takaratun kamar karantawa ne a zuci ba sai mutun ya motsa baki ba ina ga kamar ba karatu suke ba kawai suna tunani ne to wannan yana kadakar da jama'a ne dangane da karatu da ake a asirce na sallah da kuma azkar zikirori da ake na sallah ai mun san zikiri da ake na sallah ba a bayyane ake ba sali zikiri na ruku'u ba bayyana shi ake subhana rabbiyal azim sannan an dago akwai zikiri na dagowa bayan an ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ana cewa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi to in an tafi sujjada akwai subhana rabbiyal a'la akwai kuma irin qari a ruku'u subuhun quddusun rabbul malaikati warruh akwai irin su subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li wannan duk ana a ruku'u da sujjada wadannan duka mun san ba a bayyana ake ba ana yin su ne a asirce sannan tahiyya ma in an zo ana yin ta a asirce da salati annabi da kuma neman tsari daga Allah subhanahu wataala ta tahiyyar karshe daga abubuwa guda hudu azabar kabari azabar wutan jahannama da fitinar fitinar rayuwa da mutuwa da kuma fitinar masihid dajjal wannan annabi ya karantar da sahabbansa a karshen tahiyya su yi haka annabi kuma karshen tahiyya yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga waɗannan abubuwa guda hudu saboda haka waɗannan mun san duka a sunna ta annabi ana yin su a asirce ba a koyi ba sannan kuma karatun sallah akwai sallolin da a asirce ake yin su akwai kuma sallolin da ake yi rabi da rabi kamar sallar isha rabi a bayyana karatu rabi a yi a asirce sallar magariba raka'o'i biyun farko a yi a bayyane raka'a ta uku ta ƙarshe a yi a asirce sai azza da la'asar kuma ana yin su a asirce to nasihar da yake ita ce dangane da gurin da ake sawa'un karatu ne na Qur'ani cikin sallah ko kuma zikiri cikin zikirori da ake na cikin sallah da ake yin sa a asirce ana so mutum in yazo ya motsa bakinsa shine yayi karatu in zikiri ne in ya motsa bakinsa yazo amma baka motsa bakinka ba baka yi zikiri ba kariya zikirin ne a cikin me cikin zuciyarka amma yin zikirin sai bakinka ya furta shine kai zikiri kace subhana kaga nayi zikiri amma a asirce ba ku ji ba amma ne haka kun ji me nace ba ku ji ba ban yi zikiri ba na da riya zikirin ne a cikin zuciyata to ita ce nasihar da yake to haka misali karatun suratul fatiha na karanta suratul fatiha amma a asirce amma ne haka ban karanta ba ko da ina riya ta a cikin zuciyata to misalin babban matsalar da zaka samu zaka iya samun gibi babba a sallarka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kai kuma ka zo kai shuru ba karanta Fatiha ba koda kariya ta a cikin zuciyarka ba karanta ta ba sai a waye gari baka da sallah mun gane bayani saboda haka wannan mas'ala ce ce take da muhimmanci sosai a lokacin da ka zo dole ka motsa bakinka ka karanta a asirce ba a bayyana ba gurin da ake asirtawa ba wai kai shiru bakinka yana gum kuma ka ce wai kai kana karatu ba a dole in mutun zai karatu lebansa zai yi motsi harshensa zai yi motsi ai akwai makharijul huruf a lokacin da ake karanta alqur'ani walau kaga gashi a asirce na karanta walau balin amma kuma na fito da harafin babin ta mafitarsa walau balin amma in a zuci kai zai fito a mafitarsa ba zai fito ba to wallahi tari da dama zaka ga mutane suna sallah amma ba su da sallah saboda ba sa karanta a bakinsu a suna riyawa ne a cikin zuciyarsu wannan mas'ala ce wacce take da muhimmanci Allah ya saka wa shi mai fadakarwa da alkhairi ya ja hankali bisa mas'ala wacce take da muhimmanci kuma galibi mutane kafarsu takan goce a wannan gabar ya kamata a kula a fahimta cewar in an zo karatu da ake asirce dole sai labba suna motsi sannan kuma harshe shi ma yana motsi a asirce kake yi amma kuma bakinka ne yake yi ba zuciyarka bace take Allah ta'ala a'lam sannan akwai matar da satin can muka sanar cewa an dauke ta a gidan aurenta tana aure a Kaduna akwai dan uwanta cikin ma'aikata wannan asibiti jama'a a taimaka da addu'a Allah ya sa tana cikin yanayi wanda yake mafi kyau sannan kuma Allah ya bayyana ta cikin koshin lafiya ya Allah waɗannan mutane da suke wannan aika Allah ka shiryar da su Allah ka ganar da su Allah in ba masu shiryuwa bane ka nuna ikonka da buwayarka a kansu masu firgita bayinka su hana su zaman lafiya su kawar musu da amincinsu ya Allah ka amintar da musulmi a duk inda yake wannan baiwar Allah ya Allah ka bayyana ta Allahumma izzal islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin wa damnir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin ya rabbal alamin Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته